Allah subhanahu wa ta'ala ya hada mu a wannan masallaci Masjidus Sahaba ko da yake wannan unguwa ta Hayin Ojo kamar yadda aka gabatar mun hadi ne domin gabatar da muhadara wacce aka bata taken muhimmancin malamai a musulunci amma ni na gyara taken na bai da shi matsayin malamai a cikin musulunci domin muhimmancin yana fitowa ne a ƙarƙashin matsayinsu yau muna ranar 17 ga watan Shawwal hijira annabi sallallahu alaihi wasallam 1442 kuma yau 29 ga watan 5 miladiya 2021 na kasa abinda zan yi magana akan su insha Allah ta'ala zuwa gida biyar idan hali ya bada abu na farko suwaye malamai abu na biyu nassosa daga cikin alqur'ani mai girma wanda suke nuna muhimmancin malamai da kuma matsayinsu abu na uku nassosa daga sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam na hadisansa wanda suke tabbatar da matsayin malamai da kuma darajarsu abu na hudu wasu daga cikin maganganu na magabata da kuma malaman da suka zo a bayansu suka bi su da kyautatawa a game da matsayi da daraja na malamai sannan abu na biyar insha Allahu ta'ala haƙƙoƙin malamai akan al'umma wato menene ya kamata ko ya wajaba al'umma ta yi ma malamai muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya mana jagoranci kafin mu ci gaba al-imam as-sakhawi yana faɗin wata magana a cikin littafin Fathul Mughith ala sharhi alfiyat al-hadith yana cewa innamal nasu bi shuyukhihim fa idza dhahaba ash-shuyukh fa ma'a man al-aish ce kullum mutane suna rayuwa mai kyau ne tare da malamansu idan malamansu suka kare ba su to da wa za a yi rayuwa al-imam as-sakhawi rahmatullahi alayhi yi wannan magana na bude da ita saboda muhimmancinta da kuma girmanta al-imam as-sakhawi yana cewa rayuwa tana tabbata ne tare da malamai idan babu malamai to da wa za a yi rayuwa kamar yadda na faɗi abu na farko suwaye malaman da ake magana kansu al-imam sufyan ibn uyayna rahmatullahi alayhi dai daga cikin malamai wadanda suke kannin tabi'ai wato atba'u tabi'i yana faɗi yana cewa malamai sun kasu gida uku akwai alimun billahi yakhsha Allah ta'ala amma laysa bi'alimin bi amrillah akwai alimun billahi alimun bi amrillah yakhsha Allah akwai fadaka alimul kamil wa alimun bi amrillah laysa bi'alimin billahi la yakhsha Allah fadhalika alimul fajir yace malamai sun kasu gida uku akwai malami na farko shine wanda ya san Allah ya san sunayen Allah ya san sufofinsa domin da su ne ake sanin Allah sannan kuma ya kasance yana tsohon Allah sannan kuma ya san hukunce-hukuncen Allah wannan shine cikakken malami malamin da ya san Allah yake jin tsoron Allah sannan kuma ya san hukunce-hukuncen Allah akwai na biyu malamin da ya san Allah amma kuma bai san hukunce-hukuncen Allah ba amma ya san Allah subhanahu wa ta'ala ya san sufufinsa kuma yana da tsoron Allah shine mataki na biyu sai mataki na uku malamin da bai san Allah ba sannan kuma bai san hukunce-hukuncen Allah ba ko kuma ya san hukunce-hukuncen Allah amma bai san Allah ba baya jin tsoron Allah sai yace fa zalikal alimul fajir wannan shine malami lalatacce to ashe biyun farko su ne ake fatan malami ya zama a cikinsu ko dai ya zama cikakke ko kuma ya kasance ya san Allah yana jin tsoron Allah amma ba mai zurfi bane a sanin hukuncin hukuncin Allah shi ma wannan malami an samu irin wannan magana kwatankwacinta daga babban tabi'i al-Imam Abu Muslim al-Khawlani shi ma yace malamai gida uku akwai malamin da an shafi ilmihi yana rayuwa a cikin ilimin sa sannan wa'ashan nasu ma'ahu fihi sannan mutane kuma suna rayuwa tare da malamin a cikin ilimin malamin malamin farko ce akwai na biyu shine rajulun asha fi ilmihi wa lam ya'sha ma'ahu fihi ahad malami ne yana da ilimi amma kuma baya karantar da kowa wancan da aka ce mutane na rayuwa tare da shi a cikin ilimin sa shine yana tsaye yana karantar da su ya sani yana aiki da ilimin sa kuma sannan yana karantar da wasu shi kuma wannan yana da ilimin yana aiki da ilimin amma baya karantar da kowa sannan sai na ukun su shi kuma shine mutumin da ya rayu yana da ilimin amma baya rayuwa a cikin ilimin nasa baya rayuwa a cikin ilimin amma kuma su kuma mutane suna rayuwa da ilimin sa shi dai aiki da abin da ya sani amma kuma yana karantar da mutane kun ga anan ma guda biyun farko su suka fi daraja sannan al-Imam Ibn Abdul Barr rahmatullahi alayhi ya yi riwaya daga Ibn Abi Hayyan shi ma ya kasa malamai gida uku kamar yadda al-Imam Sufyan ibn Uyayna ya kasa su so daga a takaice malamin da ake magana a kansa shi ne malamin da ya san Allah ya san hukuncin Allah kuma ya tsayi wajen karantar da mutane wannan ilimin kuma ya tsayi tsayin daka shi ma yana aiki da abin da ya sani wannan shi ne malamin da ake nema kuma irin malaman da al'umma take rayuwa da su kenan su ne irin malaman da al-Imam Sakhawi yake cewa al'umma na rayuwa da su idan ba su to da wa mutane za su rayu sun san Allah suna jin tsoron Allah sun san hukuncin Allah a tsaye suke wajen karantar da al'umma sannan a tsaye suke su ma wajen aiki da ilimin irin waɗannan malamai su ne ake nema to wannan gaba ta farko ce mun fahimci su waye malaman da shari'a take neman su malaman da musulunci yake son irin su malaman da musulunci yake fatan a same su a cikin al'umma malaman da idan aka same su to al'umma ba ta da kuka al'umma hawayenta zai zama an shafe mata shi al'umma za ta zama ba ta da baƙin ciki nassosa a cikin littafin Allah suna da yawa ayoyi da yawa Allah ta'ala yi bayani akan mahimmanci da kuma daraja da matsayin malamai a wajensa Allah ta'ala yana cewa shahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal mala'ikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illa huwa al azizul hakim Allah yake cewa Allah da kansa ya shaida mala'ikunsa sun shaida sannan ma'abuta ilimi malamai su ma sun shaida cewa babu abin bautawa da gaskiya sai Allah al-Imam Ibn al-Qayyim a cikin littafinsa ne al-Barka miftahu dari sa'ada sai da ya fitar da darajoji guda goma da wannan ayar ita kadai ta kunsa ta malamai darajojin malamai alal aqall guda goma a cikin wannan ayar ita kadai daga ciki yake cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ya shaida sannan ya biyanta da mala'ikunsa sai ya hukunta da malamai kuma ya amfani da aiki daya shahidallahu sai bai ce wa shahidal mala'ikatu ba sannan bai ce wa shahida ulul ilmi ba fi'ili daya ya aiki da shi shahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal mala'ikatu wa ulul ilmi sannan Allah shine ya shaida sannan ya sa su ma mala'ikunsa wanda ba su saba masa suka yi shaida sannan kuma masana malamai na masanan Allah su ma suka yi shaida akan ne akan abin da yafi kowane girma shine tauhidi qul ayyu shay'in akbaru shahada qulillah tauhidin Allah shine abin da yafi kowanne girma wanda za a tsaida sheda a kansa da sauran fa'idoji da Malam Ibn al-Qayyim a cikin wancan littafin nasa Misahu Darus Sa'ada ya ambata sannan Allah ta'ala yake cewa inna ma yakhsha Allah min ibadihi al-ulama Allah ya kore ma kowa tsoron sa yace sai malamai babu wanda yake jin tsoron Allah tsoro na su shine khashiya tsoro na san na an san wanda ake jin tsoron sa shine khashiya akwai bambanci tsakanin al-khawf da al-khashiya al-khawf kana jin tsoron wani abu kina ma baka san shi ba kaman yadda ake jin tsoron dodo in ka ce me dodo da wuya ka samu wanda zai iya ba tarihi me ake nufi da dodo amma ana jin tsoron dodo to kaga khaufin kenan amma idan aka ce khashiya tsoro irin wanda ake ji an san wa ake jin tsoro shine khashiya suna ba da labari irin na hikaya cewa wasu yara ƴan mata suka yi dare suka yi yamma akai ta neman su a gari ba a gansu ba iyayensu da sauran dangi aka fantsama aka shiga har aka je daji ashe yaran nan sun je sun samu wani zaki kawai sai hawa bayan ki suke suna shashafa shi zaki namiji matar shi matar zaki tunda fitinan nace zakanya sai ce mai gida kana kallon yaran ne da suke wasa da gashin ka sai yace kyale su yara ne ba su san da ba can iyayensu suna tafiya ana haskawa can kawai sai aka hango haske ashe kwayoyin idan zaki idanuwan zaki aka ci gaba da tafiya suna tafiya kawai sai suka ga zaki ne zaki sai suka huga sai ce to kin ga wadanda suka sani kin ga wadanda suka sani to khashiya ce ka ji tsoron abu ka san ko waye wannan abu shine malamai suke ce mishi al-khashiya amma al-khawf zai yi wa ka ji tsoron sa baka san shi ba ila labarin sa aka bashi da aka baka to masu jin tsoron Allah a matsayin sun san Allah su ne malamai duk wanda ba malami ba yi da wannan sifa duk wanda bai zama malami ba to laysat lahu khashyatu saboda Allah ta'ala ya amfani da adatu hafsu yace innama kaman Allah ta'ala yana cewa ne la yakhsha Allah illa al-ulama ba mai tsoron Allah a matsayin ya san Allah sai malamai kaga wannan aya za ta ingiza mutum sai masa kaini ya ji cewa shi ma daga yau fa ya zama malami sannan Allah ta'ala yana tambayar mai yana cewa qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun wannan hal din ta nafayi ce ai la yastawi alladhina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun da waɗanda suka sani da waɗanda ba su sani ba za su zama ɗaya ba ba ɗaya suke ba duk wanda ya sani da wanda bai sani ba ba ɗaya suke ba wannan ya ishi fil nur wancan kuma ya ishi fil zulumat kuma zulumatun ba'du ha fawqa ba'di wannan yana tafiya akan haske wancan kuma yana tafiya akan dufai za su zama ɗaya ba za su zama ɗaya ba masalin Allah yana tafiya akan hasken Allah ne shi kuma wanda bai san Allah ba yana tafiya akan duhu duhun ma ba ɗaya ba dufai sannan Allah madaukakin sarki ya ce wa tilkal amsal nadribuha lin nas wa ya'qiluha illa al alimun bayan Allah ya buga misali na girgiza gizo masalul ladina takhadhu min dunillahi awliya'a kamathali al-ankabut ittakhadhat baita wa inna awhana al-buyut la baitu al-ankabut law kanu ya'lamun to daga nan sai zuci wa tilkal amsal nadribuha lin nas wa ma ya'qiluha illa al-alimun misalan da Allah yake buga su to yana buga su ne ga waɗanda suke masu ilimi shi yasa al-imam ibn abi hatim ya ruwaito a cikin tafsirin sa at-tafsir bil ma'sur daga sahabi daga tabi Amr ibn Murrah tabi'in almajirin sahabbai yake cewa duk lokacin da ya karanta wata aya da Allah ya buga misali a cikin alqur'ani sai bai gane ba yace bakaitu sai in kama kuka li'annani akhsha an la akuna min al-ahli domin ina jin tsoron Allah ya fitar da ni daga cikin malamai domin Allah yana cewa wa tilkal amsal nadribuha lin nasi wa ma ya'qibuha illa al alim. Misalan Allah yana buga su ne amma ba wanda yake fahimtar su ya gane su sai masana, sai wanda suka san Allah. Kaga Allah ya kura fahimtar ayoyin sa gane ga duk wanda ba malami ba, duk wanda ba malami wato zai fahimci abin da Allah yake faɗi ba. Wannan aya ita ma tana ingizamu akan mu zama malamai ce, mu yi kokari mu bi hanyar zama malamai. Sannan Allah ta'ala ya ce ma yasawi al'ama wal basir. Ittifaqin malaman tafsiri suka ce al'ama al'alim al-jahil al-basir kuma al'alim, ai da makaho da mai gani ba za su zama daya ba. Kaga ai ba za su zama daya ba, kaga a zahiri to nan makaho ana nufin jahili wanda bai san Allah ba, bai san hukunce-hukuncen Allah ba. Shi kuma mai gani shi ne malami masani wanda ya san Allah, ya san hukunce-hukuncen Allah. To ayoyi a cikin Alkur'ani suna da yawa wanda suke bayani akan falalar malamai masana Allah madaukakin sarki modata da waɗannan ayoyi. Hadisai sun zo da yawa a ciki, akwai hadisi muttafaqun alayhi riwayat sayyidina Muawiya ibn Abi Sufyan radiyallahu anhuma yace manzalla sama yace idza arada Allah man yuridu Allah bihi khayran yufaqihu fi din, duk wanda Allah ta'ala yake nufin sa da alkhairi sai fahimtar da shi addinin sa. Al-Imam Ibn Hajar yace mafhum al-mukhalafa na wannan hadisin wato abinda za a fahimta a matsayin kishiyar magana, man lam yurid Allah bihi khayran la yufaqihu fi din, duk wanda Allah ta'ala baya nufin sa da alkhairi to ba zai fahimtar da shi addini ba, ba zai gane addinin Allah ba. Amma idan Allah yana nufin ka da alkhairi to sai fahimtar da kai addinin sa. Kuma shine ai fassara yu'ti al-hikmata man yasha wa man yu'ti al-hikmata faqad uti khayran katira, Allah ta'ala yana bada hikimar sa. Abinda ake ce ma hikima fahimtar addini da kuma aiwatar da wannan fahimtar yadda ake bukata, shine ake ce mishi al-hikmata. To Allah madaukakin sarki yana bada fikihun sa ga wanda yake nufin sa da alkhairi. In Allah yana nufin ka da alkhairi to sai fahimtar da kai addinin sa, idan kuma baya nufin ka da alkhairi to sai ya bakka ba za ka fahimci addinin sa ba. Duk lokacin da ma ake magana kan addini sai zama kai tsokana ka ake, in ana magana ayi karatu sai ka ji kai ba da kai ake ba, sai mutum ya rika jin ai shi ba da shi ake ba, kawai ana yi ne da wasu can ko a jikinsa wai an tsika rika kausa. Sannan wani hadithin muttafaqun alaihi shima riwayar sayyidina Abdullah ibn Qais Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu yace manzo Allah sama yace mathalu ma ba'athani Allah bihi min al-huda wal-'ilm kamathali al-ghayth al-kathir asaba aghdan minha naqiyatun qabilat al-ma'a fa anbatat al-kala'a wal-'ushba al-kathir wa kanat minha ajajibu amsakat al-ma'a fa nafa'a Allah biha an-nasa فشربوا وسقوا وزرعوا وأصابت منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسه ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. وأنا حديث هنا إذا كنت حديثي ما سجر ما سمهم من شد ستي بياني أكم فللما لمي مالا ابن القيم الامام النووي الامام العيني الامام ابن حجر دكنن سو suka ce wannan hadisin shine ya kasa malamai alal aqalli gida biyu. Akwai al ulama ul fuhfaz malamai muhaddatha fa'idar su ita ce su suke taskance abinda Allah ta'ala ya saukar wa manzansa sallallahu alaihi wasallama wa in lam yurzaqu fiqhan wal istinbata al-rammumin Qur'ani da kuma al-rammumin sunna suna da fa'ida a cikin al'umma, sun haddace al-Qur'ani sun haddace hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma lam yurzaqu fiqhan wala istinbata, Allah bai azurta su da zurfin fiqh ba, sannan Allah bai azurta su da su shiga cikin nassosan Qur'ani da sunna su kwakulo ba, hukunci hukunci wanda al-hufazu ke ba su ne misalin kasa da ake ce mata ajadin kasar da idan aka yi ruwan sama ita ba a shuka a cikin ta amma kuma tana rike ruwa tana da rafi saboda haka sai a zo da nesa ko kuma a zo da abun ban ruwa sai a ja ruwa sai a tafi wata kasar sai a yi shuka amma da ruwan wata kasar da ruwan wannan kasar wanda ita ajadibu ce kaga misalin al-ramumi ce al-ramumin da ba su fiqhu ba sun haddace al-qur'ani sannan sun haddace sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin da ake hadda hadisai a cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai irin su wanda zaka ga ba su da fiqhu mai zurfi sosai amma kuma sun haddato mana hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin tabi'ai akwai a cikin atba'ut tabi'ina akwai su sannan malamai da suka rubuta littafin hadisi akwai su a irin su sai misali na biyu shi kuma shine misalin kasar da take ita kuma kasa mai albarka kasa ce shintidiya lafiyayya ta aje ruwa sannan kuma ai shuka a cikin ta ita ce al-ardu tayyiba kasa mai tsarki kasa lafiyayya kasa mai albarka to malamai suka ce wannan kuma misalin masana kenan mahaddata kuma faqihai kaman a cikin sahabbai kace kaman Nana Aisha radiyallahu anha kaman kace Abdullah ibn Umar kaman kace Abdullah ibn Abbas kaman kace Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu wanda al-Imam Ibn Hazm a cikin littafinsa al-Ihkam yace kowanne daga cikin waɗannan inda za a tattara fatawoyin sa to mujalladai ga hadda sannan kowanne daga cikin su alal aqalli ya haddatu hadisan manzo Allah sama alal aqalli hadisi 1000 da ka sannan kuma ga istinbati suna da iko na su fitar da hukuncin hukunci to sai kasa ta uku ita kuma ita ce kasar jahilai ita kuma ita ce qiyan kasa ce ke kasashiya kawai busashiya fako ruwa ya zuba kawai sai ka zo yanzu nan kamar da aka yi wannan in ka tafi kawai sai ka ganta kamar a filin kwallo sai ganta kamar bata san ma an yi ruwa ba sannan da zaka gayyato masanin harkar noma sai ka ce masa ina son in yi shuka a nan wajen sai ce baka da hankali ne la tumsiku ma'an sannan wala tumbitu kala'an sannan a cikin hadisin manzo Allah sama ya buga misali a wacce kasar ta farko cewa wadda take aka ce alqala wal ushba al kaseer malamai suka ce wannan na nuna idan akwai malamai a ban kasa har dabbobi na jin dadi har dabbobi suna jin dadi dabbobi shi yasa ai a hadisi kamar yadda zamu gani hatta kifaye suna ma malamai addu'a suna cikin teku al-imamu al-khattabi a cikin ma'alimus sunan yace Allah ta'ala yayi yama kifaye a cikin ruwa ilhama da sauran dabbobi cewa su rika nema ma malamai gafara suna cewa Allah ka gafarta ma malam wani Allah ka gafarta ma malam wani saboda me saboda malamai su suka zo suka karantar da yadda ya kamata a yi mu'amala da dabbobi a tsare musu haƙoƙinsu me ya kamata a yi madabba me bai kamata a mata ba to wannan dadin da dabbobi suka ci inji al-Imam al-Khattabi sai Allah ta'ala shi ya sakhara su ya ba su iko sai su rakama malamai isi gifaya suna cewa Allah ya gafarta musu Allah ya gafarta musu to kaga har dabbobi kaga nan gashi an ce ambatat al-kala' wal-ushb al-kaseer al-kala' abinda mutane za su rayu da shi al-ushb abinda dabbobi suke rayuwa da shi ashe malami hatta dabbobi suna jin dadin rayuwarsa kuma suna farin ciki da tabbatar malami na Allah a ban kasa dabbobi sannan wani hadisin da al-Imam Abu Dawud ya rawaito shi da kuma wasu ashabu sunan kamar Imam Tirmidhi daga tabi'i Kathir ibn Qais yace na kasance ina zaune wajen Abu Darda radiyallahu anhu sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a masallacin Dimashq masallacin Dimashq Sha kawai sai wani mutum ya zo sai ya zo wajen sayyiduna Abu Darda sai ya ce masa ya Abu Darda na zo ne daga Madinar Annabi sallallahu alaihi wasallam saboda wani hadisi kwara dai da naji an ce kana ba da shi daga Madina Madinar Annabi sallallahu alaihi wasallam zuwa Sha Dimashq Dimashq tafiya ce ta kilometoci masu yawa ko a jirgin sama ne ya taho saboda hadisi kwara daya sai abin ya burge Abu Darda radiyallahu anhu sai ce tsakaninka da Allah ba wani abin da ya kawo ka ba kasuwanci ka zo yi ba kuwa ba wata bukata ta kawo ka ba yace wallahi ba wata bukata illa in ji wannan hadisi sai ce kai to naji manzo Allah sunna yana cewa man salaka tariqan يطلب فيه علما سلك الله عز وجل به طريقا من طرق الجنه تناجي من زال سمينا تشو دو وند يا كاما وتا هانيا ينا بي دومين يا نيمي ايلي تو شي كوما الله يا دوكان مسا لامني wannan hanyar da yau zai je mai da ita ta zama masa hanyar tafiya aljanna kai tsaye sannan wa innal malaikata latadau ajnihataha ghiban li talibil ilm sannan mala'iku suna kasa kasa da fukafukan su gane ga dalibin ilmi wasu malamai suka ce shimfidawa suka yi suke sai taka kamar yadda idan babban mutum ya zo sai a sa masa green carpet ko red carpet a shimfida masa jan carpet ko koren carpet takrimatan ana girmama shi wasu kuma suka ce a'a latadau ajnihataha abinda suke suna masa kaman yadda ake ma babban mutum fareti suna masa fareti faretin ban girma sannan wa innal alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wal ardi hatta al hitam fi jawfil ma malami masani na Allah duk wani abu da ke sama da wanda yake kasa yana neman masa gafara Allah har da kifaye a cikin ruwa a cikin teku waye san adadin kifaye tabbataccen ilimi ne kifaye suna cikin mafiya yawan halittar Allah yanzu ka duba kifayen da mutane suke ci kai ai baka bukatar sai amma bayani da masu yin dalla da masu yin sun gaske kifi nawa ake samu a rana yan dalla su je su ɗibo yan ƙananan kifi wani zuwa makila har da gwadayen to kaga dai kifi akwai kifi da yawa to kifaye kawai a ce su kadai suke maka neman maka gafara akwai daraja da ta wuce wannan dan uwa a shi wannan hadisin ya kamata ya zama ya maka kaimi ya ingiza ka wajen neman mai wajen neman ilimi kai ma ka bi hanyar malamai ka zama malami sannan manzo Allah sama a cikin hadisin yace wa inna fadlal alimi ala al-abidi ka fadlil qamari laylatal badri ala sha'iril kawakib sannan falalar malami akan mujarradin mai bauta mutumin da yazo ya tsambace kanshi a masallaci ko a wani waje kawai yana bauta amma ba malami bane shi to misalin su fifikon da ke tsakanin su kaman fifikon mutane a badai ranar 13 14 15 ko 14 15 16 ayyamul badr ya kake ganin mata kana zauna a dakin ka kawai sai ka ga ya haska maka dakin ka in ka bude windo akan sauran tawari ya kake ganin tawari yan kanana kanana ko kaje falala su sannan wa innal ulama a warasatu al anbiya sannan malamai sune magadan annabawa ya halatta ka zagi annabi babban abin din aka faɗi wannan hadisin babban abin da ya kamata ya zo a kwakwalwa ka kenan malamai sune magadan annabawa ya halatta ka zagi annabi to idan bai halatta ka zagi annabi ba shi bai halatta ka zagi malami ba ke domin sune warasatuhu sune magadan su lokacin da ba malamai lokacin da ba annabawa to malamai ke hawa kujerun su bambancin su ba a musu wahayi amma su kuma sukan dauki wahayin Allah ne su rika lugubita shi suna fitar da hukunce-hukunce ga bayin Allah domin su bauta ma Allah ta tsira so daga aikin da annabawan Allah suke na da'awa da shiryar da mutane shine malamai suke hawa kujerarsu a lokacin da babu su har wannan ba karamar daraja bace ba karamar falala bace har zuwa dai karshen hadisin da manzo Allah sune yake cewa malamai annabawa ba su ban gadan dukiya suna ban gadan ilimi ne duk wanda ya ruku da wannan gadan nasu to hakika ya ruku da babban rabo wata rana sayyidina Abu Hurairah kawai ya tarar da an cika a garin Madina ana ta sharholiya yaje ne a masallacin manzon Allah sune ya ga sahabbai nan kowa ya baje kolin su ana ta karatu sai ya ce ma waɗannan ƴan sharholiya kai ai ba a raba gadan manzon sama ba yau ake raba ga can ana raba gadan manzon sama a masallaci sai aka tafi suna leka suka ce to abu ba ga ana raba ko wani shi gayi nan ana raba gadan manzon Allah sama ai ilimi ne saboda ka idan ana raba gadan annabawa to kai kore ka zama asibi wanda zai kwashe dukiya duka ko kuma zaka samu wani rabo babba kai sakaci sannan al-Imam Tirmidhi ya ruwaito Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa hadisin Ibn Mas'ud nabdarallahu ra'an sami'a maqalati fa hafizaha wa wa'aha wa ballagaha kama sami'aha Allah ya haskata ma mutumin da ya saurari wata magana ta ko kwara daya ce maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya haddace ya fahimce ta kuma ya je karantar da wani Allah ya haskaka masa nazara Allah haskaka masa malamai suka ce nan haskaka masa komai shi yasa hatta fuskan malami tana da wani hasken da sauran jama'a ba su da wannan haska zuciyarsa tana da haske rayuwarsa tana da haske kabarinsa zai zama yana da haske sannan idan an tashi a filin tashin alkiyama zai zama yana da haske kuma haskensa zai dore har zuwa aljanna domin akwai wanda haskensa zai zama walwalin waliyo ne za a haska musu amma daga baya sai a tafiyar da haska to malamai haskensa zai kai su har aljanna saboda wannan addu'ar da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya musu sannan wani hadisin na Abu Hurairah radiyallahu anhu da sanadi sahihi manzala sun yace khaslatani la tajtami'ani fi munafiqi dabi'u guda biyu ba a samun su ga munafiki husnu samtin wa fiqhun fi din in dai kai munafiki ne Allah ba zai baka fiqhu a addini ba sannan ba za ka zama kana da kyakkyawar dabi'a ba kaga wannan shi mutum ya makan shi fada ce Allah shi kyauta baka da fahimta a addini to ka jima kanka tsoron munafurci domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce waɗannan ɗabi'un guda biyu manya-manya masu daraja ba su haɗuwa ga munafiki ba zai zama yana da husnu samkin ba zai zama yana da fiqhun fi dini ba zai zama yana da kyakkyawar ɗabi'a ba sannan ko ba zai zama yana da fahimta addini ba munafiki gara kafiri da shi ba kaga shi akwai haɗari shi waɗannan hadisan su ma mu wadata da su mu shiga cikin gaba ta uku ita ce wasu daga cikin maganganun magabata da kuma malamai da suka biyo bayan su a game da muhimmancin ilimi muhimmancin malamai da kuma darajar su da matsayin su al-Imam al-Khatib al-Baghdadi ya rawaito a cikin littafin sa al-Faqih wal Mutafaqqih daga Ibn Mas'ud yana cewa al-ulama uqada wal fuqaha usada wa mujalatatuhum ziyada malamai jagogori ne masana fiqhu a gefe guda su kuma shugabanni ne waɗanda ake riko da su domin a san Allah sannan kuma zama da su kullun karuwa ce kullun in ka zauna da malami sai ka karu in dai ka zauna da malami sai ka karu tun daga zaman ka zai ce maka ka gyara zaman ka ba haka ake zama ba sai ya koya maka yadda ake zama za ka yi wata magana ya seta ka za ka karu da shi ka ji wasu hikimomi na magana a tare da shi za ka kalli ɗabi'unsa in ka zauna da shi ka ga kyawawan hali wannan magana ta Ibn Mas'ud an ruwaito ta a matsayin hadisin manzo Allah sama amma ba ta inganta ba saboda ka amma ta tabbata daga Ibn Mas'ud al-ulama uqada wal fuqaha usada wa mujalasatuhum ziyada in ka zauna da malamai sai ka kawo saboda ka ba majalisin da zaka je ka zauna ka ji daɗi sai majalisin malamai الإمام أبو حنيفة رحمة الله عليه ينشيوه kamar da Imam Al-Khatib Al-Khatib Al-Baghdadi da ya ruwaito a cikin Al-Faqih Al-Mutafaqqih yace in lam yakun awliya Allah fi dunya al-fuqaha wal ulama fa laysa lillahi waliyun idan malamai basu zama sune waliyan Allah ba to Allah bai da wali kun ga wannan magana sa Al-Imam Abu Hanifa rahmatullahi alayhi An-Nu'man ibn Thabit shine babban malami daga cikin malaman mu na malaman mazhabobi guda hudu da ake da su wannan kai sace cewa akwai ana dauka yace in ba malamin da yake in dai malami bai zama waliyin Allah ba to ba Allah bai da waliyai domin sharadin waliyi ai abu ne ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون قال ابن تيمية عبادة قائدة يتشي من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا وان دي زمينة دي إيماني كمينة تردو كوشن الله يي بري يناي كمينة بري إن دا أكتشي أي يناي إن دا أكتشي أبري ينا بري توشيني وليا الله تو ما لمشي كده وانا to in ba malamai bane waliyan Allah to Allah bai da wali to daga malamai sune waliyan Allah sannan al-imam ishaq ibn abi farwa yace aqrabun nas min darajati an-nubuwati ahli al-ilm wal jihad mutanen da saurayi iris su suke kusa da annabawa basu zama annabawa saboda ba a musu wahayi sune malamai da mujahidai in kana son ka zama kusa da annabawa kai makwabtaka da su a aljanna to ka zama malami ko kuma akwai jihadi na musulunci da ya cika sharɗin jihadi to kai wadannan su suka fi kusa da annabta sannan al-Imam Sufyan ibn Uyayna yana cewa a'zamun nas manzilatan man kana bayna Allah wa bayna khalqihi al-anbiya wal ulama mutanen da suka fi girman daraja a wajen Allah sune waɗanda suka zama tsari tsakanin Allah da bayinsa in zaka tafi wajen Allah sai ta hannunsu sune annabawa a lokacin da babu annabawa kuma magadan su malamai sune suke darajar su tafi ta kowa annabawan Allah daga nan sai malamai sannan al-Imam Sahal ibn Abdullah Tustari yana faɗi yana cewa من أراد أن ينظر إلى مجالس الأنبياء فلينظر إلى مجالس العلماء دون ديك سنية مجلس النباوة الذي أزر تاكدر يواد النبي با تو إذن كان سوك جاء أكي زما مجلس النبي تو كجي مجلس ما نبي ننزا أغا أبن دا أكي با جيدي با أحانا ننزا أغا أبن دي قمات أيب أيب أشي أيب أبن دا النباوة سكي كينا amma duk wasu majalisai da za a je a zauna to kila ma sai dai an kayan abin da aka ce ka aya misali majalis majalisoci na tarakai da fadoji wajajen da ake fadanci da yawan su ƙarya ake yi ma a wajen ai baki yazo sarki na ganin shi a matsayin fari yace fari ne a ce gaskiya ne ai farin nashi ma ya fi POP fari fari sai ya fito sarki ya ce baki ne a ce kware da gaskiyar kai dade ai baki ne kaga majalisun fadanci ce sarki ya ce sarki wani sarki ya ce ai yana son cin yalo kawai sai aka samu wani shedani sai ya ce ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce yalo yana maganin cututtuka guda 1000 kawai saboda ya dace da sarki can sai sarki ya ce ya ni ku ba abinda kuma fa naki ci kaman yalo sai ya ce a ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mafi munin abinci shine yalo a majalisi daya saboda tabbatar da abinda mai fada yake so kaga bala'i to amma malami majalisin sa shine majlisul amri bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar za a ce ayi mai kyau a hana mara kyau إن جاء الإمام صحل بن عبد الله التشكري ديدك تشم العباد الزحاد الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليه أتشم مقدمة ستلتافنس أرد على الزنادقة والجهمية يكي تشيوا يبويا تبتق ألا وان دي سنيا أقوى نلوكتش da aka samu yankewar manzanni ya sanya wasu saura ɗan mazanjiya daga cikin ma'abota ile ya sufa su tace suna kiran wanda ya bata zuwa ga shari'a sannan suna juriya akan cutarwar da ake musu kaga ne yana faɗa mana sufofin malamai malamai aikin su na farko shine su kira wanda ya bata ya dawo zuwa ga shari'a sannan kuma suna da juriya akan cutar da su da za a yi wannan sifa ce ta malamai suna rayarwa da littafin Allah suna rayar da waɗanda suka mutu da alqur'ani yake raya afaman kana maitan fa ahyaynahu ja'alna lahu nuran yamshi bihi fi an-nas kaman masaluhu fi adh-dhulumati laysa bi kharijin minha kaga mata ce shine ba shine wanda bai san Allah ba to malamai su suke raya shi bi kitabillah da littafin Allah sannan wa yubashiruna bi nurillahi ahlal ama sannan makati suna nuna ma makati hanya zuwa ga hasken Allah malamai suke wannan aikin فكم قتيل لابليس قد احيوه الامام احمد يشي متن nawa ne shi an ya kashe shi amma malamai suka raya shi wa kam min dhallin ta'ihin hadawhu sannan rudadde bata ce guda nawa ne malamai suka shirya kaga wannan sifa ce ta malamai darajar su a cikin al'umma kaga magana al-imam as-sakhawi rahmatullahi alayhi da tace da yake cewa idan babu malamai da wa za a rayu kaga tana tabbatuwa a cikin waɗannan maganganun al-imam al-ajurri Abu Bakar al-ajurri a cikin littafin sa akhlaq ahli al-ilm shi ma a shimfiɗa sai dogon bayani yake cewa haƙiƙa Allah ta'ala ya kebe daga cikin halittun sa waɗanda yake so sai ya shiryar da su zuwa da imani sannan kuma ya sake kebe su daga cikin masu imanin cikin waɗanda ya fi so sai ya fifita su sai ya ba su littafin sa suka san shi kuma ya ba su sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa'allamahumul kitaba wal hikmata Allah ya sanar da su alqur'ani kuma ya sanar da su sunna wa faqqahahum fid din sannan ya fahimtar da su addini wa 'allamahumut ta'wila sannan kuma ya karantar da su yadda za a yi fassara ta addini mai kyau wa faddalahum 'ala sa'iril mu'minin kuma ya fifita su akan sauran masu imani وذلك في كل زمان وأوان كما الله ينا وانا ني أكون لوكش كون زمان با وانا لوكش اندى أكا كي بي أكا شي بزا أسامو ما دميبا رفعهم بالعلم الله يدقى سياباس إلمي وزينهم بالحلم سنن يمسو قوا يمسو أدو دا حقوري سو داك دا كتشن سفوكم ما لم يأنا سي زمان حقوري بهم يؤرف الحلال من الحرام da su ne ake sanin halal da haram duk wanda bai bi malamai ba zai san halal ba zai san haram ba in kasuwanci yake kawai zai tayi ne ham 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 in ma'aikacin gwamnati ne ham 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 in wata rayuwa duk a gidan shi ham ham kawai wal haqq min al batil sannan da malamai ne ake sanin gaskiya a tantance ta daga bata wad dar min al nafi sannan da malamai ake sanin abu mai cutarwa a tantance shi daga abu mai amfani wal hasan min al qabih sannan da malamai ake sanin mai kyau daga mara kyau fadluhum azimun wa khatuhum jazilun wa rasatul anbiya'i wa qurratu aynil awliya'i alhitanu fil bihari lahum tastaghfiru wal malaikatu bi ajnihatiha lahum takhda'u wal ulama'u fil qiyamati ba'da al anbiya'i tashfa'u majalisuhum tufidu al hikmata wa bi amalihim yanzajiru ahli al ghafalati هم أفضل من العباد وأعلى درجة من الزهاد حياتهم غنيمة وموتهم مصيبة يذكرون الغافل ويعلمون الجاهل دون صفوف ما لمين للصفوف ما لمين ما لمين متوى سبلائي سنن ما لمين غايوة ريباش ريباش shi yasa duk mutanen da Allah ta'ala ya ba su kyautan malami a cikin su amma ba su san darajar shi ba to daraja kai da su shine abin da ya faru da ɗaya daga cikin magabata ya sauka wani gari kwana ɗaya kwana biyu kwana uku ba wanda ya zo ya tambaye shi komai na addini har yayi wata ɗaya sai ya ce ma mai masa hidima ya ce hatini himari arkabku fa huwa khairun min ahli hadhihi albaldati ya ce ka min jakina mu yi gaba in hau jakina gara shi da mutanen garin nan wani malami da aka yi sai daga cikin manyan malamai masana larabci Abu Hilal al-Askar shi ma haka ya zauna yana karatu yana karatu ba yana karantar da mutane ba shi ya haushi kuma jama'a ba wanda da shi sai dai ya zauna ya tarbuce rubutun shi ba wanda zai ce karantar da shi shikenan kawai sai ya zo wannan yake cewa sai ya tattara kawai takardun kawai tafi kasuwa shi ma bude shago aka ci gaba da fafatawa shine ran nan ana zaune sai wani baiti sai ce julusi fi suqin adiu wa ashtari dalilun ala anna al-anama qududu yace ka ga da na dawo kasuwan nan ina siye ina saidawa to wannan yana nuna maka cewa jama'an nan duk sun zama barai jama'a sun zama barai ba su san darajar malami a cikin su ba hayatuhum ghanimatun wa mautuhum musibatun rayuwar malamai a cikin al'umma riba ce mutuwar su kuma musiba ce domin mutane idan malami daya mutu to mutane da yawa suke mutu ta'allam marraziyatu faqda malin wala shatun tamutu wala ba'iru walakin arraziyatu faqdu shakhsin yamutu bi mautihi khalqun kathiru ba musiba bace dan jakin ka dan dan karasa kudi kudin ka ya bata ko kuma kana neman akuyarka ko tinkiyarka baka ganta ba musiba ta gaskiya ita ce wani mutum daya ya mutu wanda ta sanadiyarsa za a samu mutane da yawa su mutu to malami ɗaya idan ya mutu mutane da yawa suke mutuwa al-imam ibn al-qayyim rahmatullahi alayhi a cikin littafin sa miftahu dar as-sa'ada yake cewa lallai malamai humul ladina yasusuna al-ibada wal bilada wal mamalik malamai su suke shugabantar gari su suke shugabantar bayan Allah ko su suke shugabantar masarauta fata'atuhum fa mautuhum fasadun li nizam al-alam mutuwar malamai to lalacewa tsarin duniya ne tsarin duniya ne yanzu meye duniya take ciki da aka ce ba malamai bane jagorori ba su bane shugabanni aka ce ganin duniya ta sai ta take tafiya ko dai take ko ba malamai a ciki shi malami ma abun fada ne abun tsangwama ne haka ya koma shi yasa kake ganin ga rayuwar take malami bin qayyim yace famautuhum fasadun li nizami al-alam idan malamai suka mutu to tsarin duniya zai mutu zai lalace shi yasa yace wali hada la yazalu Allah yajrisu fi hada ad-din minhum khalifan an salifi shi yasa Allah ba zai gushe ba yana dafa magaji ya